Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanmu da dare, da fatan kun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan cikin gidan jamhuriyar Niger kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya ya maida martani kan zargin da ake cewa shi ba cikakken ɗan ƙasar ba ne.
Masu wannan zancen mun san su, amma ba su iya zoheto ƙarara su ce ƙabilar Laraba ba ƙabila ce ta Niger ne ba.
Muna tafa da cikakken bayani. Haka kuma za ku ji cewa shugaban 'yan sanda da ke kula da shiyar Ibadan a Najeriya ya kira wani taron masu ruwa da tsaki don su tattauna kan harkar tsaro da kuma ƙoƙarin da ake na kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan yaya kuke ganin game da yunkurin kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya wanda shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da shawara. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Alhamis, shugaba Trump ya ce ya yi mamaki matuƙa da kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri a Majalisar Dattawan Amurka, wanda 'yan Republican ke da rinjaye, ya nemi babban ɗansa Donald Trump Jr. ya ƙara bayyana a gabansa kan binciken da ke da nasaba da katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. Yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar White House, shugaba Trump ya ce ɗana mutum ne na gari. Idan ya ƙara kuma ya ƙara da cewa kwamitin bincike na Robert Mueller ya riga ya wanke shi. Trump ya kuma ƙara da cewa ɗan nasa ya riga ya yi bayani har na kusan tsawon sa'o'i 20. A yanzu dai babu tabbacin ko Trump Jr. zai amsa gayyatar, duk da cewa kiran ya fito ne daga kwamitin majalisar da 'yan Republican ke jagoranta. A yau Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shi ne gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi ƙasa da mako guda. An harba wannan makami ne da misalin ƙarfe 4:30 na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke arewa maso yammacin ƙasar, kuma ya doshi gabashin ƙasar a cewar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Sanarwar ba ta bayyana inda makaman ya sauka ba ko kuma nisan tafiyar da ya yi. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa mai yiwa makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 420. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumin sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla tsakanin ƙasashen shida kan makamin nukuliyanta. A jiya Laraba, Trump ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa, ya ce zai sake saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada hadda na ƙarafa waɗanda suna daga cikin kayayyakin da suke samarwa ƙasar kuɗaɗen shiga. Takunkumin da Amurka ta sanya a kan man fetur ɗin ƙasar ta Iran, wanda shi ne babban hanyar samun kuɗin shiga ƙasar, ya yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikinta. Fannin sarrafa ƙarafan ya kasance wata babbar hanya da ƙasar ke samun kuɗaɗe. Shugaba Trump ya ce, saboda matakin da muka ɗauka, yanzu gwamnatin Iran tana ƙoƙarin neman kuɗin da za ta zuba a fannin daukan nauyin ayyukan ta'addancin yayin da tattalin arzikinta ke ci gaba da cikin matsanancin hali. Tare jijiyar wuya da ake yi tsakanin Iran da Amurka ya yi tsanani a cikin kwanakin nan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Sin Liu He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin, yayin da Amurka ke shirin ƙara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 akan kayayyakin Sin da ake shigowa da su, waɗanda kudaden su ya kai dala Amurka biliyan 200, kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a jiya Laraba. Ƙarin zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta Prime Minister Liu ta shiga kwanaki na biyu, amma ana ganin hakan ba zai hana a cimma wata matsaya ba, kamar yadda shugaba Trump ke nuna alama.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda a karan farko bayan da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsayar da ministan cikin gidan kasar a matsayin ɗan takarar shugabancin kasar na shekarar 2021, Bazoum Mohamed ya maida martani ga masu kallonsa a matsayin wanda bai cika sharuɗan zama cikakken ɗan kasar ba. A wata hirarta musamman da wakilin Musulmi Muminu Barma ya yi da shi, ministan cikin gidan ya fara da wanke kansa daga zargin yi wa ayyukan hukumar zaɓe ta Seni katsalandan.
Ta fannin gudanar da zaɓe, ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta. Ai dama, don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe, aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe. Kowa tabbatar da tana incin kanta, kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zaɓe. To ya kamata mu san abin da muke so.
Suna ganin naka ya sha bamban, Mr. President, kai ne shugaban jam'iyya mai mulki, kai ne dan takarar ta, kuma ga ka minista cikin gida.
In ni ban tsaya minista del interior, wani abokina ne zai tsaya minista del interior. Akwai bambanci ne yau, in don aka dauke ni ni na hita daga nan na koma minista na tsaron kasa, kuma aka kawo Mutari Kalla aka maida shi minista del interior, ai ba a canza komai ba. Haba mana ya kamata mu yi magana da hankalinmu, koko in na zama premier minister akwai wani abin da zai sake. In ni na tsaya nan bai hana zaɓen na yi shi bisa ƙa'idodi. In ni na bar wannan matsayin aka kawo wani abokin na PNDS tarayya, shi ma ana aya mishi zargi. Sai dai in suna so su ce mu bar gwamnati, a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu, sa'an na gudanar da zaɓe. Wannan ko ka san dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka.
Akwai jaridu da ke kwatanta watakila masu adawa ko waɗanda ke hamayya da takarar ka za su yi amfani da sashe na 47 na kundin tsarin mulkin ƙasa don datse maka hanyar tsayawa a zaben nan na 2021, saboda suna da shakku dangane da matsayinka na cikakken dan kasa.
Baka san ba da ni inda aka haife ni ba, inda na rayu akwai wanda bai sani ba. Masu wannan zancen mun san su, amma ba su iya su hito. Karara su ce kabilar Laraba ba kabila ce ta Niger ne ba. Zancen nan na kabilanci an zarce shi, shine President Isufu ce yake mu zarce kabilanci. Masu mini wannan zargin, bayan Allah ka ce musu, lokacin da nike gwagwarmaya ni a matsayina na ɗan makaranta a sahun gaba na abokaina, lokacin da ni shiga sindika ni ne a gaba, lokacin da basu ce mini ni na kabila ce karama, lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya a sirce ina gaba, basu yi wannan maganar ba. Lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso, basu yi wannan maganar ba. lokacin da aka zabe ni deputy na shiga ba su wannan zancen ba. Lokacin da na rike minister na kasashen waje ba su wannan zancen ba. To da ni rike matsayi na minister, babban minister na tsaron kasar Niger, na cikin gidan Niger ba su wannan maganan ba. Yanzu za su magana sitrotar sun yi latti.
Ministan cikin gidan jamhuriyar Niger kenan, Bazoum Mohammed. To daga jamhuriyar Niger kuma bari mu leƙa Najeriya, inda shugaban 'yan sanda da ke kula da shiyar Ibadan ya kira wani taron masu ruwa da tsaki don su tattauna akan harkar tsaro da kuma ƙoƙarin da ake na kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya. Daga Ibadan ga rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
A kokarin da take yi na samar da cikakken tsaro ga jama'ar Najeriya, rundunar 'yan sandan Najeriya ta taro da shugabannin al'umma, shugabannin addinai, shugabannin kungiyoyin 'yan sakai da sintiri, kungiyar matuka motoci NURDW, dattawa da sauran masu ruwa da tsaki a game da tsaro. A headquarter 'yan sanda dake Elele Ibadan, AIG Laye Oyebade mai kula da jihohin Oyo, Osun da Ondo, a shiya ta 11 shine ya jagoranci taron. Mataimakin babban baturin 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta 11, Mr. Laye Oyebade, ya ce a sabuwar hanyar aikin 'yan sanda za a haɗa hannu da duk masu ruwa da tsaki, yadda za a kare aikata laifuffuka kafin a aikata su, sannan a ɗauki mataki. AIG Oyebade ya ce haɗa kai da masu ruwa da tsaki a cikin jama'a zai ba da damar samun bayanan siri a game da masu aikata laifuffuka kafin su aikata su. Shiko kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo, Mr. Shina Olukolu, ya ce yin amfani da jama'a tare da haɗa hannu da 'yan sanda zai taimaka a kare aikata laifuffuka, kuma tuni suka ga amfanin yin hakan. Wani shugaban jama'a da ya halarci taron ya yi alkawarin ba da gudunmuwarsa.
We took over the responsibility and were able to use our own vigilante who are also living in the bush and know where all these criminals who hide.
Ya ce za su ba da gudunmuwarsu ga tsaro. Ya ce sun ɗauki nauyin taimakawa, shi ya sa suke amfani da 'yan sintiri da ke zaune a ƙauyuka inda wasu masu aikata laifuffuka ke fakewa.
Community policy had been in Nigeria before. We used to call them akoda.
Ce dama akwai haɗin kai a tsakanin 'yan sanda da jama'a a wajen yaƙi da masu aikata laifuffuka a Najeriya, kuma dama akwai wannan ƙungiyar haɗin jami'an tsaro da jama'a, kuma za su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro don samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Makasudin wannan taro dai shine a rika samo sirrin masu aikata laifuffuka domin a rinka kare ko hana aikata laifuffukan kafin a aikata su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal kan wannan batu, za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukanmu, mu ci gaba da sauraron wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To wa muke da shi daga jihar Kaduna?
To kuna tare da Sabaki Ma direban jefa daga nan Maraban Jos Kaduna Najeriya.
To Sabaki Ma, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu yau?
To ni ra'ayina akan wannan maudu'i, gaskiya muna goyon bayan wannan shugaban yan sanda na Najeriya akan wannan kawo yan banga da za su taimaka ma yan sanda, domin gaskiya mu muna jin daɗin zuwan shi, kuma muna ganin yanda yan sanda ƙanana suke nuna farin ciki da irin haƙoƙinsu da yake ba su. To mun san duk abin da zai akan mu yan ƙasa zai yi ne don ya ga cewa an tabbatar da tsaro da cigaban wannan ƙasa tamu mai albarka. Saboda haka muna goyon bayan shi, Allah ya mai jagoranci ya tabbatar da alkhairi a ƙasarmu Najeriya gabaki ɗaya. Na gode, a tashi lafiya.
To mu ma mun gode. To wa daga Kaduna, bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi daga jihar Niger?
Alhamdulillahi, muna tare da Yunusa Tanko ne daga Bani Mbaka na jihar Niger.
To Yunusa, menene ra'ayinka?
To ra'ayina, gaskiya ina goyon baya 100% akan wannan mataki da ainihin shugaban ɗan sanda zai ɗauka na kafa a ɗan sanda na farin kaya na sa kai na farin kaya. To muna goyon baya, kuma ina kira gare su da Allah da Annabi, idan aka ɗauki wannan mataki su tsaya su yi aiki tsakani da Allah. Idan suka yi aiki tsakani da Allah, to mai yiwuwa Allah su ya yarda za a samu cigaba a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan matakin ya zama mana alheri gabaki ɗaya Najeriya. Na gode. Sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka.
To mun gode. To daga jihar Niger, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillahi, da mun abin da muke jira kenan. Irin wannan abun babban abun a jinjina shi kan spectator ɗan sanda ne na Najeriya. Saboda idan muka ɗauki, kaga idan muka ɗauka irin matsalolin da ke fama da shi na tsaro da sauran wasu abubuwa, damun kullum muna kira gwamnatin tarayya cewa jami'an tsaro, bangaren soja da bangaren ɗan sanda gaba ɗaya, gaskiya sun yi kaɗan. Ya kamata a ce gwamnati ta ƙara, tunda akwai matasa da suke zama wanda ba su da aiki. Mutum ya gama karatu ba aiki ne, akana da aikin ɗan sanda ko in magarsa ko kuma iso da ko wani abun wahala yake yi. Yanzu misali kaga idan ka ɗauki ɗan sanda kamar 1,000, aƙalla sai kaga matasa kusan 10,000 sun je wannan gurin ba tare da sun mata ba abin da suke ba. To ba kaga wannan ƙudurin ba ƙaramin ƙuduri ba ne mai kyau, domin su waɗannan za a ɗauka su za su tallafawa jami'an tsaro ta wajen duba duk abubuwan da ake samun irin wannan matsalolin da ake fama da shi a Najeriya. Ƙarshe ne maka fatan alkhairi, Allah ya sa a wurin lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode, a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa Garo. To daga jihar Kaduna, bari mu leƙa jihar Adamawa. Wa muke da shi daga jihar Adamawa?
Kuna tare da Ibrahim Birju daga Ganye, Adamawa.
To Ibrahim, menene ra'ayinka?
Ra'ayina, ba ma goyon bayan ƙirƙiro wasu 'yan sanda a Najeriya. Muna ba shugaban 'yan sandan Najeriya shawara da a gyara waɗannan 'yan sandan, su gyara halinsu, a ƙara su kuma su yawa, ya zama akunsu a ko'ina. Ni shawara.
To shi kenan, mun gode Ibrahim. To daga Adamawa kuma bari mu je Maiduguri. Halo, wa muke da shi daga Maiduguri?
Salamu alaikum. Alhaji Usman ne daga Maiduguri.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Alhaji Usman Kadi.
To Alhaji Usman, menene ra'ayinka?
Shawara ta abinda Sheto General na 'yan sanda ya yi daidai, dama ba a cin gari sai da 'yan gari. Ɗaukan wa'annan zai taimaka musu da tsaro, don ya kamata a ɗauke su din. haka din yayi daidai.
To mun gode Alhaji Usman. To daga jihar Maiduguri a Borno, kuma bari mu leka Niger. Waye muke da shi a Niger?
Na magana Isa Hassan Ciwacuwa daga Kwantagora, jihar Niger.
To wa muke da shi daga Najinka?
Ina bada goyon baya ga wannan shawaran da ko shi kiman da Inspector General na yansan da ya dauko, amma ba dauko su ba. Idan manyan kasa za su goyi baya, inda abubuwa za su yi tere, to talaka za su ji daɗi. Mai abin da ya kawo kenan yan sandan da sojojin da ake da shi a ƙasa ba su iya tafuka wani abu. Ka je ka yi wani abu, wani tsotsaye ya same ka, haƙoƙinka bai hitowa, iyalanka su shiga cikin wani hali. Amma na ji girman Inspector General da wannan hikiman da ya dauko.
To mun gode. To daga jihar Niger kuma bari mu je jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa?
Ina magana da Nasallah ɗan baba mai nama.
To Nasallah, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a gaskiya, wato ya kamata ran nan a nemi ta hanyar manyanmu sarakunan ƙasa.
Ka ɗan ƙara muryarka, ba ma jin ka sosai.
Iya shawarar da nake so na bayar, ina cewa a nemi waɗannan jami'an tsaro da za a ƙara ta hanyar manyanmu, iyayenmu, sarakunan ƙasa, domin su suka san sirrin ƙasa, su kuma suke da mutanen da ya kamata su nema a basu goyon baya a kan wannan haɗin wannan jami'an tsaro da suke ake neman a yi. Amma gaskiyar magana, sai kake za a yi matasa, aikin nan ba zai yiwu ba. Aikin nan ba na matasa ba ne, gaskiyar magana, zai an nemi jajirtattu a ƙarƙashin iyayenmu, sarakunan ƙasa. Shi ne ya kamata a ce sun ba da waɗannan mutane da ya kamata a bara tsaron ƙasa su, domin sun suke da ƙasa a hannunsu, sun suka san sirrin ƙasa. Wannan ita ce shawara ta.
To muna godiya kwarai ga ɗaukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Babban labarin da har yanzu yake ci gaba da jan hankalin jama'a a duniyar wasanni shine yadda kamar haɗin baki ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa biyu na ƙasar Ingila da suka saura gasar zakarun Turai da suka yi waiwayin baya suka sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ta zakarun Turai. A jiya Laraba, ƙungiyar Tottenham ta ziyarci Ajax ta ƙasar Italiya tare da shan kashin ci ɗaya da aka yi mata a makon jiya, da kuma wasu ci biyu da Ajax ɗin ta koma zurawa a jiyan. To amma a rabin lokacin wasan na biyu, Tottenham ɗin ta zaburo ta yi waiwayin baya ta kuma farke dukkan ƙwallayen uku ta hanyar ɗan wasanta Lucas Moura. Duk da yake wasan ya ƙarƙare da ci uku da uku gabaki ɗaya, to amma Tottenham ce ta sami tsallakewa sakamakon zura ƙwallaye mafi yawa a wajen gidanta. Wannan na zuwa ne sa'o'i 24 cif da ita kuma ɗaya ƙungiyar Ingila ɗin wato Liverpool ta karɓi bakuncin Barcelona ta ƙasar Spain, wacce ta roke ta da ci uku a makon jiya. To amma Liverpool ɗin ta yi waiwayin baya, ita ko ta lallasa Barcelona da ci hudu da nema, ta kuma sami zarcewa zuwa wasan ƙarshe ta gasar ta bana.
Sunana Abdullahi Kurmawa. Liverpool ko mutum yana ƙi ko yana so, dole ne ya ba musu bisa kishi da suke nunawa da sauransu wajen duk lokacin da suka fito wasa.
Sunana Adamu Suleiman Sokotuna.
To hakikani gaskiya ka san wasa wani abu ne daban, kamar shari'a ce. Ba ka iya cewa a'a sai in ka ji referee wato alƙalin wasa ya yi bushin ƙarshe sannan ka iya gane me ake ciki. Tottenham an zo ana musu biyu babu ko ɗaya, har an ka koma aka yi 2-1, 2-2. Kiris daƙiƙa ko 58 na ko nawa na ya rage, kawai sai ga sai suka mai da hannu agogo baya. Sannan biyu yana nuna cewa a duniya ba wai dan ka iya wasa ko ana kuranta ka ba shikenan kai adda nasara, a bari sai an buga har an kai ƙarshe.
Wannan ne karo na biyu da ƙungiyoyin Ingila biyu za su fafata wasan ƙarshe ta gasar ta zakarun Turai, bayan da irin wannan ta taba faruwa a shekara ta 2008 sa'adda Manchester United ta doke Chelsea a bugun penalty ta kuma lashe kofin a birnin Moscow. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala. Yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina.
Sunana Sani mai nama Fiditi. Tasirin azumi yana da yawa a wurina. Na farko dai
shine ƙara kusantar ubangijina kuma ne santar abubuwa mara kyau kusantar abubuwa masu kyau kuma dukkanin wani musulmi wanda yake a duniya ya san muhimmancin azumi yana da yawa domin idan ka ciyar da wani a azumi zaka samu lada kwatan kwacin wanda ya aikata azumi ba tare da an tauye masa komai ba saboda haka azumi abu ne mai kyau tasirin azumi shine cika nauyin alƙawarin da ka dauka ga ubangijinka cewa zaka bautata masa a kowane hali ka samu kanka ciki mu kuma yi imani da azumi koda za a yi dubu mu yi imani da zamu iya saboda alƙawarin da muka dauka ga ubangijinmu azumi kuma yana hana mu abubuwa irin kallon TV irin maganan banza wanda bata dace ba irin wasannin banza irin dukkanin abubuwa waɗanda suke basu da tasiri a rayuwa Allah ya hana musu muna nisanta su sannan yunwar da muke ji tana ƙara mu jin tsoron Allah a kowane lokaci muna nisanta abubuwa mara kyau muna kusanta masu kyau alfashiya kamar yanzu irin alfashiya wadar abubuwa waɗanda basu da kyau muna nisanta su domin basa da kyau kuma muna umurtar sauran masu azumi su kame bakunan su ga fadin abubuwan da basu dace ba irin zina da kuma karta caca shan giya da sauran su da san sigari bai dace a samu musulmi yana azumi yana aikata irin waɗannan ba abu ne mara kyau saboda haka mu ji tsoron Allah azumi yana da tasiri a wuri na domin ina ƙara sadaka salloli nafiloli ziyaran zumunta inda ma nake dadewa ban zo ba wani lokaci sai wata ɗaya ko wata biyu yanzu duk safi zan je sadaka da muke dadewa wani lokaci ba mu yi ba kwana ɗaya ko yini ɗaya yanzu a duk bayan mintuka muna yin wannan sadaka saboda mi saboda tasirin azumi a wuri na da kuma jin tsoron Allah yana ƙara min jin tsoron Allah a kowane sakan na tuna da ina yin azumi saboda girman ubangijin da ya halice ni zan ƙara jin tsoron Allah
madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takaice
Ta kasar Sin Dewi He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin yayin da Amurka ke shirin ƙara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 akan kayayyakin Sin da ake shigowa da su waɗanda kudaden ya kai dalar Amurka biliyan 200 kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a jiya Laraba. Prime Minister kasar Libya Fayez al-Sarraj ya ce abokin hamayarsa da suke kan mulkin kasar tare General Khalifa Haftar yana kokarin shirin juya mulki domin ya kwace mulkin kasar da karfin tuwo a jiya Laraba al-Sarraja ya fada wa gidan talabijin na France 24 cewa Haftar na mafarkin shiga Tripoli ya kara da cewa dole ne mu yi Allah wadai da wannan yunkuri na yunkurin kifar da gwamnati da aka amince da ita shi Khalifa Haftar da kanshi shine ya rusa matakan da ake bi na siyasa ba gwamnatin ta kasa ba kuma a shirye muke don komawa tsarin siyasa idan har aka cika sharadan da muke so shi dai Haftar na jagoranta wata gwamnati ta daban a gabashin Libya
To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa sai injiniyar mu ta Yau Tian Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC